Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakub Makirin ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 13 ga watan Maris shekarar 2023. A cikin shirin mu za mu kawo muku tarihin jihar Niger a siyasance, a yayin da zabukan gwamnoni da na 'yan majalisar jiha ke karatowa. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa da Nasiru Adamu Ali Kaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibrin ya shirya mana. Amma yanzu sai a gyara zama don shan kashin farko na labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran. Da alamar Rasha ta gamu da turjiya a kokarinta na kwace birnin Bakhmut na gabashin Ukraine, a cewar wata mashahuriyar majiya wadda ta yi nazarin fafatawar da aka fi daukar lokaci ana yi a yakin Ukraine. Cibiyar nazarin yaƙe-yaƙe da ke Washington ta ce hasali ma babu wani tabbaci cewa Rasha ta samu dannawa gaba a Bakhmut. Sojojin Rasha da wasu bataliyoyi daga kamfanin mayakan nan na Wagner mai alaka da fadar gwamnatin Rasha ta Kremlin sun yi ta kai hare-hare daga ƙasa kan birnin. To, amma babu wata shaidar cewa sun iya cimma wata nasara, a cewar cibiyar ta SIW. Mutumin da ya kirkiro kamfanin mayakan na Wagner, Yevgeny Prigozhin, ya faɗi a wani sako ta ko na Telegram jiya Lahadi cewa halin da ake ciki a Bakhmut a tabakinsa mawuyaci ne, mai cike da matukar wahala, ta yadda ma abokan gaba ke yakin kare wani koda mita guda ne. Mutane 30 sun mutu, an kuma samu ceto 17 jiya Lahadi a tekun Bahar Rum, bayan da jirgin ruwan da suka gudo daga Libya a ciki ya tuntsire saboda rashin kyan yanayi, a cewar dogarawan tsaron gabar Italiya. An yi ta gudanar da ayyukan ceto tare da taimakon jiragen ruwa na 'yan kasuwa da kuma taimakon jiragen sama na hukumar kula da kan iyakoki ta kungiyar tarayyar Turai EU Frontex, a yayin da kuma wasu karin jiragen ruwa biyu na 'yan kasuwa suka nufi wajen, a cewar dogarawan tsaron gabar a wani bayani. Da safiyar jiya Lahadi, wata kungiyar jin kai ta Bahar Rum ta aika da sakon Twitter mai cewa bisa ga wasu majiyoyi da dama, jirgin ruwan wanda ke kan hanyarsa ta zuwa Italiya ya tuntsire a tazarar kilomita 177 arewa maso yammacin birnin Benghazi. Koriya ta Arewa ta cilla wasu abin da aka kira tsararrun makamai masu linzami guda biyu daga wani jirgin ƙarƙashin ruwa a wajejen gabar gabashin ƙasar, a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnati a yau ɗin da Litini, kwana guda kawai bayan da Koriya ta Arewar ta yi gargaɗi kan abin da ta kira yiwuwar wani gagarumin martani kan atisayen sojin da ake tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu wanda aka fara wannan makon. Kamfanin dillancin labarai na gwamnatin Koriya ta Arewar ya ce cilla makaman da aka yi da safiyar jiya Lahadi ya nuna yadda Koriya ta Arewa ke iya mai da martani daga gagarumin ƙarfi kan Amurka mai danniya da kuma 'yan koranta sojojin Koriya ta Kudu. Makaman sun yi tafiyar kilomita 1,500 a sama, inda suka yi minti 125, a cewar kafar labaran ta KCNA. Ta ce an kaddamar da makaman ne daga jirgin ƙarƙashin ruwa mai lakabin Bardin ranar 24 ga watan Agusta, inda a baya aka kaddamar da makamai masu linzami samfurin ballistic.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma yanzu bari mu je ga rahotonmu na musamman akan siyasar Najeriya daga matakin jihohi. A daidai lokacin da ake shirin gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha, a yau za mu duba jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Ga rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya haɗo mana.
Kalaka kabar kuka a kuri'ar karkarincinka in ka rike makaminka ita za ta cece ka
talaka ka bar kuka
wuri jahar Niger dake arewa maso tsakiyar Nigeria da aka kirkiro a shekara 1976 da bayanai suka nuna cewa yanzu haka tana da yawan mutane kimanin miliyan 5 haka zalika jahar Niger tana sahun gaba a jihohin Nigeria masu yawan fadin kasa da kuma Allah ya hore mata albarkatu ta fuskar noma da kiyo sannan ta shahara ta fuskar mulki a bangarori daban-daban domin kuwa a yanzu haka tsaffin shugabannin kasar da suka mulki Najeriya a cikin kakin soja dukkaninsu ƴan asalin jahar Niger ne a yanzu dai a iya cewa an dau harama kama daga bangaren ƴan siyasa dake ci gaba da yakin neman zabi har ma da al'ummar gari kowa na cike da dokin ganin an gudanar da zaben cikin lafiya da kwanciyar hankali
sunana Isa Umar nan garin Mina ina fatan Allah ya sa ayi wannan zaben lafiya kuma Allah ya zamanar da kasar mu lafiya shine fatana
to kaman kun shirya yin zaben za ku je ku
eh za mu je mu zabe insha Allah za mu je mu zaba sosai sosai kuwa
sunana Nasir Muhammad Atayuru daga Niger State Pantagoro local government to hafa sai dai zabe kan akwai gwagwarmaya sosai saboda daga dukkan alama duka jami'an suna shiri akan wannan babban zabe mai zuwa
Nura Muhammad fatan da nake yi da ƴan uwana matasa don Allah ku mai da hankali ku daina tadda rigiman da mutum bai san kanta ba bai san mafarinta ba
Sura Alhaji Abdullahi Ibrahim wanda aka yi sani da suna Buzi amma ni tunane na 2023 za a yi zaben da ba a taba yi ba saboda mai lokaci ne na duk abin da ake hasashe ta wuce sanin dan Najeriya tunatunatunai har zuwa yau ba wanda bai dandana koda shi ba
to duk da wannan fata dai da al'ummar jahar ke yi a bangare guda jahar na fuskantar kalubale irin na rashin tsaro Malam Usman Erana wani mazaunin yankin Shiroro ne mai daya daga cikin madatsun ruwa dake da tashar samar da lantarki a Najeriya ya ce a halin da ake ciki yanzu matsalar rashin tsaro ce ta addabe su shi yasa ma ba sa dokin zuwan babban zaben na Najeriya
ka ba wani magana abin da ya shafi wannan wani zabe a nan yankin tsakanin da Allah da ruwan da ya fadi cewa akwai wani tunanin zabe a nan ina ganin kamar ya yau da kan shi muna da kananan mazabun councilori guda 8 ne a nan amma a yanzu inda kawai za a iya shiga a nan yankin shi da irana
to hukumomi a matakai daban-daban dai sun ce suna daukar matakin shawo kan matsalar rashin tsaron tene dai jam'iyyun siyasa musamman ma na adawa suka yi kashedi musamman ga jam'iyya mai mulki akan karta yi amfani da wuraren da ake fama da matsalar rashin tsaron domin tafka magudi Alhaji Hamidu Kadi Kuta shine babban daraktan yakin neman zabi na dan takarar kujerar gwamna a jam'iyyar ta PDP Alhaji Liman Kantigi
to muna so mu tabbatar ma jama'a cewa za mu duba mu tabbatar ba ai ciwa-ciwa a wannan wuraren ba to duk wanda kake fadin nan ba mutane kosan rabin hayi na shiruro ba mutane
to ita ma dai jam'iyyar mai mulki wato APC ta ce tabbas akwai matsalar rashin tsaron amma lamarin ya zama gama gari inji sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jahar Niger Alhaji Mukari Jau
matsalar tsaro duk duniya ne ai ba Najeriya kawai bane ko kuma ba Niger dai bane
jam'iyyar adawa na cewa ba a gani a kasa ba saboda haka suna dabdama an shiga gwamnatin nan idan an yi zabe
to ai kalamai nasu ne kaman su suna ganin za su an samu kuma muna ganin zamu kara
sunana Malam Umma Kolo mai ba gwamna shawara bisa hakan siyasa da tsare-tsare zamu yi zabe cikin lumana da idan Allah
a jahar Niger dai akwai wasu ƴan takara dake neman mukamin kujerar gwamna da wasu jam'iyyun siyasar suka tsaida da suka hada da NNPP mai kayan marmari da Labour Party da YPP ta matasa har ma da jam'iyyar Abga wadda aka samu mace Tilo ke yi mata takarar kujerar gwamna a jahar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya
To baba, kungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa ita ta kai wani harin bom jiya Lahadi wanda ya yi sanadin mutuwar wani mai gadi tare da raunata wasu 'yan jarida da yara a birnin Mazar Sharif da ke arewacin Afghanistan a wannan makon. Harin bom ɗin wanda aka kai shekarun jiya Asabar ya faru ne yayin wata hidima ta karrama wasu 'yan jaridar Afghanistan, kuma ya zo ne kwanaki biyu bayan wani ɗan ƙunar baƙin wake ya hallaka gwamnan lardin Balk mai ra'ayin Taliban, harin da shi ma dai ISIS ta yi ikirarin kaiwa. Mayakan ISIS sun kai harin ne kan 'yan jarida ta wajen ɗana wani ƙunshi maƙale da bom a wurin wannan hidimar wadda aka yi a wani dandalin raya al'adu da ke Mazar Sharif headquarter lardin Balk, a cewar ISIS a wani bayanin da ta yi a shafin yanar sadarwar kafar labaranta ta Amak. A cewar bayanin na ISIS, harin ya auku ne wani gangami wanda aka yi a wani dandali na 'yan Shi'a don karrama wasu 'yan jarida da dama waɗanda ke aiki da cibiyoyin da ke taka rawa a yakin da ake yi da ISIS. A ƙarshe, wasu makamai masu linzami da Isra'ila ta auna kan wani birni a yammacin Siriya jiya Lahadi sun raunata sojojin Siriya uku a cewar kafar labarai ta gwamnatin Siriya. Kafar dillancin labarai ta gwamnatin Siriya ɗin Sana, wadda ta kalato daga wata majiyar soji, ta ce an cillo makamai masu linzamin ne kan Masyaf da ke lardin Hama da Almuru. Sashin kare tsaron sararin saman Siriya ya kakkaɓo da dama daga cikin makaman. Kafar labaran ta gwamnatin Siriya dai bata ba da labarin mace-mace ba. To sai dai kungiyar adawa mai bibiyar yaƙi wadda ke da mazauni a Burtaniya, mai suna kungiyar sa ido kan batutuwan 'yancin ɗan adam a Siriya, ta ce harin ya dare kan wani rumbun makamai na mayaka masu samun goyon bayan Iran, inda ya yi sanadin mutuwar sojoji uku ba tare da yin cikakken bayanin ɓangaren da sojojin suka fito ba.
A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu ko kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan. Da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga Nasiru Adamu Ali Kaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa.
Masu sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taɓo abubuwan da ke cewa matasan tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin Zauren Matasa na VOA ya sauka a garin Nima da ke yankin babban birnin ƙasar Ghana, wato Accra. Wakilin muryar Amurka Ridwan Muktar Abbas ya tara matasa ya zanta da su don tattaunawa kan kalubalen da ke fuskantar matasa a garin. Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka, don haka ya nuna jama'a daga bangarori daban-daban na zaune tare da juna a wannan yanki na Nima. Farko Ridwan, gabatar mana matasa a zauren mana.
A nan high table mun tattara shugabanni na matasa, Sarki Mustapha Sawaba wadda shine PRO na Concern Youth na Nima, sai kuma Hajiya matan sarki wacce ke jagoran bangaren mata. Muna kuma tare da jami'i na gwamnati wadda lawyer ne na babban limamin kasa wadda kuma ke cikin gidauniyan nan na National Mosque Foundation da ke Akanda nan Accra, lawyer Saidu. Jama'a, muna yi muku barhaba da zuwa wannan shiri na zauren matasa.
Mun gode Ridwan. Matasa kai tsaye, ku biyo ni mu shiga zauren.
Sunana Abdulsalam, kowa ya sani da Bala Ali Motors daga nan Nima. To ni magana nake da shi kawai ne, abinda da mu samu a yi muna iso ni mai ci gaba. Farko mun fara da stitin da ke da Fida Road na duka ba gyara ba, kuma matan da suka sa kasuwa kan titin nan, mu duka mun san kamar titin nan ai malori ne, amma matan mu sun doki stiti suma da shi kasuwa, wannan kuma muna so a taimake mu mu yi mu cire su kan wannan stiti. Osu stiti ya kwanta so buge-buge lori da ke buga mutane nan wannan ikat, domin sakaren jin ganin lori ya buga wani yaro bai yi ba, domin matan nan ne suka sa kasuwan nan, muka kore su she su komo, muka kore su she su komo. Isa yanzu abin da muke ba mu da assemblyman mu yi guda, yanzu da mun fara aiki tare, kuma ina roƙon Allah ya continue haka nan, mu yi guda mu yi mu kore su duka kan stiti nan, domin ka zo Nima da baka kaje koyina saboda traffic, amma yanzu albarkacin concern yayi gomma, isa muna mu ni kawai ne a muna kokari a tambayekin mu mu gyara garin mu, domin kaje bola na koyina duka mu duka ciwo muke sa kan mu, ba muna yi saboda mu bano, saboda yaran da muka haifa da waɗanda su ma da su haifa mun suka zo komai musu sauki, isa ta muka mu muke so a yi muna kenan.
Sunana Fuad Yusuf Nima. Gaskiya cikin abubuwan da ka fada, karancin ruwa na damu mu sosai Nima, ba mu samu ruwa yanda ya kamata ko kadan, domin a cikin wata mukan samu ruwa akalla so biyu, wannan kuma cikin dare ba kowa ke samun ba, a month muna samu ruwa so biyu, bai dace ba. Sa'annan anyoyin mu Nima kamar yanda dan wane fadi Nima, yau ba wani anyan da zaka bi da mota wallahi ka fita da kwanciyar hankali, anyoyin duka sun kare, ruwa ya wuce da duka, babu wani anyan kirki cikin Nima. Atama Nima aiwe ma da muke fariya da shi, muke so mu cire mutane kai Nima aiwe da kanshi da ka kai wurin overhead nan ya ma kaman wani kauye ka shiga, duk ba kyau, kuma mutane sun koma sun ci sun occupy anyan nan, inda ya kamata mota ya bi da mutum ya bi ba bambanci, babu anya, yasa muna neman a sa mana annu sosai, domin mu ma mun zo ne da mu bada gudunmuwan mu na ƴaƴan unguwa, ba mun zo neman wani biya ko wani amfani ba, yanda za a yi garin mu ya ci gaba, wannan mugun sunan da aka san mu da Nima muna so mu canja shi ne, amma in ba da taimakon shugabannin mu ba da sarakan mu, balle sarakan mu wallahi suke ci mana tuwo a kwarya, domin yau kowane gari za ka kafin a zo a yi mulkin nasara ta gargajiya ne, isa yau nasara bai da wani anyan da zai zo ya gwada karfinsa ba, she ya bi kan sarakan gargajiyan ba, she an yi zauna an yi shawara da su, amma namu ba mu taba kai musu kuka game da cin gaban Nima, muka ga sun fito muna da wani martani mai amfani ba, kullun dai kudakanta, bayan dakantawa na ba mu taba gan wani sakamakon kirki ba, yasa muna neman sakiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne na ku Alhaji Nazar, batun wurin buga bolin. Gaskiya Nima muna da wurin buga ball first shine nan gangara na Nima Runabout Ngozi Park, Nima duka da New Town duka muna ci amfani wurin, even man lokaci sallah kai kamar idi akan ganga wurin muke sallah, Nima New Town kowana ci amfani wannan wuri, damu jino wanzan duki wurin shi hospital fine, shaka ba mu wuri daga Kakudi muna manage muna buga ball wurin kadan aka ce wo za zo a gyara muna shi yayi kyau, amma muna shi yayi kyau unguwar dewa ivin ya sunan garin ga angon ankarawan ga bukom kenan ai musu nasu ibata aka kuma ga gyara musu amma mu ni mari yau kaman 3 years ko 4 years kenan za mu na fa kari yanzu ba kari ba mu yi magana te mu kai complete mu bi manya te mu gaji sarakan mu mu musu magana te yanda za ya gyara mu na park mu ma yaran mu yanzu an ganga tunda aka close park yaran wasu sun zama kobololi wasu sun bubba battle lives isa muna magana don Allah manya mu su sa baki cikin gyara mu na park mu yaran mu kuma su samu wurin wasa a fabe mu don Allah duba mu na yaran mu samu wurin wasa
assalamu alaikum ni ne Muhammad Awal Bigfish ni ma ra'ayi ne kadan nike da shi game da yan siyasa mu na Nima da mun ka zabe su ba su da kishin Nima don ungwanni da yawa yan siyasa sun yi kokari sun gyara ungwanni kaman unguwa da nike yanzu Central Ayawa su Newtown Harry Kote ya gwada example don alkawali ne yayi ma Alhaji da wannan unguwa yayi kokari ya gyara duka unguwa to Nima yan siyasa mu MP mu da MCE mu ba su da kishin Nima ne ko yaya ne shi yasa da ina so Nima a zo together in dai za zabi MP na Nima MC na Nima ayi kokari a samu dan Nima da ke da kishin Nima a zabe shi a bashi wannan wuri yazo yayi ma Nima kokari ababa da muke so duka na imani shi kuma tunda alkawali ne yayi mu na shi insha Allah
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Abdul Kadir Idris popular name as Junior Kada abin da ke cikin ni Nima nawa contribution kan wanga maganan da muke kai ni as concerning Nima Citizen Foundation group da manyan mu suka form kenan mu ma matasan Nima muka ce dunda dai sun zo suna neman su jara community mu ni mun mara musu baya isa maganan da ni nake da shi ni game da siyasa su zo su mara mu na baya ba mun zo mu ba ta aikin wani bane mun zo jaran ne mun zo muna neman yanda za a yi community nan yayi kyau saboda generation da ke zuwa bayan mu su ma su samu mazauni mai kyau isa concerning Nima Citizen Foundation na matakin shi duka kenan bai zo ya kawo damuwa cikin Nima ba isa magana Nima nake da shi da dan kenan
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Abdurrashid Abdurrahman Nima yaro Nima ni Nima kaife ni na tashi Nima still ina Nima ina ga na gan kan platform kaman da yi minti yau da zama a tattauna batun Nima shin nan kaman to Nima na guduru aiki isu nzo Nima yanzu fadi wani abu dai mu yare ne amma an fadi mu mun fadi aka ci hankalin batun kaman unguwa na video land wurin masallacin Alhaji Noga kakama wurin nan duka zuwa kamar da aka fita chapter 4 duka wallahi ya kadarin gwannan ba kyau ko kankani from wurin ne wuce ta Michigan duka ba kyau ina bani mamaki ko manya ba su bi wurin nan ne ko MP bai bi wurin nan ne ko assemblyman bai bi wurin nan ne ko unit committee nan ba su gani ne ban sani ba isa ko mu ba mu ta tempo Nima ne mun kama ta kandan mun wai so mu san kandan muna face kandan yayi isa an ganci muna kandan muke she mu san kamar muna cikin kanda amma dai cikin Nima muke dai yafi an ga wurin nan kuma last kuma mun kira aka ce ba ya da demonstration da komi Aja Salma tace ya samu kuri ba ya shi haka nan sun zo su yi so a ba su lokaci to lokacin nan ne ba mu san ban yau ni lokacin nan ko gobe ko bayan ramu ni ko dai shi ai duniya sabo kuma ni lokacin nan shine ba mu sani ba
Mau sauraro anan zamu dakatar da shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu zamu dora daga inda muka tsaya a madadin matasan Nima da ke yankin babban birnin kasar Ghana wato Accra da kuma wakilinmu Ridwan Mukhtar Abbas da muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai Allah ya kai mu wani makon wassalamu alaikum
kuma da Allah gaida Nasiru Adamu Ali Kaya da tawagarsa kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Vanguard daya daga cikin manyan labaran ta na cewa shugaban hukumar zaben Najeriya Professor Mahmud Yakubu ya shawarci ƴan jam'iyyar PDP da su guji bata masa suna a kafafen yaɗa labarai ko kuma ya dauki matakin shigar da ƙara akan su babban sakataren shugaban hukumar zaben Mr. Rotimi Oyekami shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar bayan da dan takarar neman shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP ya yi da wata wasiƙa ga shugaban hukumar zaben inda yake bukatan da ya saukar kan mukaminsa bisa zargin cewa ya taimaka wajen tafka magudi a zaben shugaban kasar da ya gabata. Sai kuma jaridar Tribune ta rubuto malaman kwalejojin kimiyya da fasaha a Najeriya na kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya hanzarta sa hannu a dokar da ke kawo karshen nuna bambanci a tsakanin masu rike da digiri da kuma takardar shaidar HND a Najeriya. Shugaban kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha a Najeriya Dr. Anderson Ezebe shine ya wannan kiran a hira da yi da musamman da jaridar ta Tribune inda yake kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya tabbatar ya sa hannu akan wannan doka. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta Gizo daya daga cikin manyan labaran ta cewa yanzu haka manyan makarantu na tarayyar Najeriya sun kara daga ranakun koma karatu sakamakon dage ranakun zabe da hukumar zaben Najeriya ta yi. Alade an shirye cewa Asabar dinnan da ya gabata 11 ga wata ne za a gudanar zaben gwamnoni da majalisun jihohi, inda yanzu kuma hukumar zaben Najeriya ta maida zaben zuwa 14 ga watan Maris wato ranar Asabar mai zuwa. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka wata babbar kotu a jihar Bauchi ta dore wasu jigajigan ƴan jam'iyyar PDP a jihar ta Bauchi dangane da zargin da ake musu na yunkurin tafka magudi a zaben 2015. Alkali Hassan Dukku na kotun tarayya da ke Bauchi shine yankewa ƴan jam'iyyar ta PDP ɗaurin shekaru 2 a gidan yari sakamakon karar da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC ta shigar a gaban kotu da take zargin mutanen biyu da yin sama da fadi da naira miliyan 142. Ita kuwa jaridar Daily Post ta bayyana cewa yanzu haka ƴan kasuwa a jihar Kogi na karɓar tsadan kuɗi tare da sabbin kuɗi. Binciken da jaridar ta gudanar a Lokoja ya nuna cewa dai ƴan kasuwan suna karɓar sabbin kuɗin ne da kuma tsaffi na 500 da kuma 1,000 sakamakon rashin ciniki da kuma barazanar da gwamnan jihar Kogi ya yi cewa a kai rahoton duk wani ɗan kasuwa ko ma'aikata da ta ƙi karɓar tsaffin kuɗin kamar da kotun kolin Najeriya ta ba da umarni a yi. Ƙarshen sharhin jaridun kenan, a huta lafiya.
To madalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen da alamar Rasha ta gamu da Turjiya a kokarin da take yi na kwace birnin Bakhmut na gabashin Ukraine a cewar wata mashahuriyar majiya wadda ta yi nazarin fafatawar da aka fi daukar lokaci ana yi a yakin Ukraine. Cibiyar nazarin yaƙe-yaƙe da ke Washington ta ce hasali ma babu wani tabbaci cewa Rasha ta samu dannawa gaba a Bakhmut. Sojojin Rasha da wasu bataliyoyi daga kamfanin mayakan nan na Wagner mai alaka da fadar gwamnatin Rasha ta Kremlin sun yi ta kai hare-hare daga ƙasa kan birnin. To amma babu wata shaidar cewa sun iya cimma wata nasara a cewar cibiyar ta ISW. Mutane 30 sun ɓace an kuma samu ceto 17 jiya Lahadi a tekun Bahar Rum bayan da jirgin ruwan da suka gudu daga Libya a ciki ya tuntsire saboda rashin kyan yanayi a cewar dogarawan tsaron gabar Italiya. An yi ta gudanar da ayyukan ceto tare da taimakon jiragen ruwa na 'yan kasuwa da kuma taimakon jiragen sama na hukumar kula da kan iyakoki ta kungiyar tarayyar Turai Frontex. Koriya ta Arewa ta cilla wasu abinda aka kira tsararrun makamai masu linzami guda biyu daga wani jirgin ƙarƙashin ruwa a wajejin gabar gabashin ƙasar. To ban sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a yi wasu abokan aikinmu ɗauke da wani shirin. Yanzu amadadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni. Da ma injiniyan mu na wannan hantsin Mr. Carl Baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fata alkhairi. Wassalamu.